أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أقول يا الله من ابتداء يسر من حدواء وأن مسلاشي صلاة جلادين شيء أبرون كدو أجيح رجقاوة a wannan yammaci na Laraba 5 ga watan Ramadan a shekara ta 1446 lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 5 din dai ga watan 3 wanda ake kira Maris a shekara ta 2025 lissafin miladiya. Kamar da muka ji malam ya karanta, za mu tashi a aya ta 109 a suratul nisa'i, duk dai a cikin siyakin maganar da muka faɗi, ko in ce malamai suka ambaci sababin saukar da ayoyin mai alaka da waɗanda suke ba da kariya ga wanda ya yi laifi, kuma suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taimaka musu akan haka. To shine Allah madauki ke ce musu, ha antum haula'i, ga ku ya ku waɗannan, jadaltum anhum fil hayatid dunya, kun ba su kariya a rayuwar duniya. Faman yujadilu Allaha anhum, wane ne zai yi jayayya a madadin su ya tsaya ya tinkari Ubangiji, yawmal qiyamati, a madadin su ranar qiyama, akwai wani wanda ran qiyama zai iya tsayawa gaban Ubangiji ya bada kariya ga mai laifi? An man yakunu alaihim wakila, ko kuwa suna da wani wakili da zai tsaya musu gobe kiyama a gaban Allah? Wannan aya akwai ban tsoro sosai a cikinta ga duk mutumin da yake kokarin ya bada kariya ga mabarnata. To in ya ba su a nan duniya, wala Allah kuma suka tsallake, ko a wajen alƙalanci, ko a wajen lauyanci, ko makamancin wannan, ya zama a duniya ba a ba su laifi ba, to gobe kiyama kuma in sun zo gaban Allah ta'ala, wane ne zai kare su? Tambaya ce daga Allah wadda ma'anarta tsoratarwa da kuma inkarin irin wannan aiki da ake aikatawa. Mubasharatan mu je cikin abin da malam ya rubuta. Malam Abdurrahman bin Nasir ibn Sa'ad yake cewa, ai habkum ku kaddara ma, shine habkum, ku din ku kaddara, ku yi ku lissafa, ihsibu, ku dauki cewa hakan ne, shine ma'anan wannan habkum, ku dauki cewa, jadaltum anhum fi hadhihi alhayati ad-dunya, kun ba su kariya a wannan rayuwa ta duniya. Wa dafa'a anhum jidalukum ba'dha ma yahdharuna min al'ab, kuma wannan jayayya ta ku da kariya da kuka bayar ya tunkuɗe musu wani abu na abin da kuke tsoro na ƙasƙanci, wal fadihati, da tona asiri, inda al-khalqi, a wurin halitta, ma'ana a gun mutane, abin da kuke so ya samu a rufa muku asiri, kada a tona shi, ya samu a nan duniya, sun ba ku kariya, abin da kuke so ya samu gare ku. Fa ma za yughni anhum wa yanfa'uhum, to wani amfani zai musu, wani amfani wannan din zai musu? Wa man yujadilu Allaha anhum yawmal qiyamati, wane ne zai tsaya gaban Ubangiji yayi jayayya a madadin su waɗannan mutane masu laifi, ya tattauna da Allah ya yi ƙoƙarin ya kare matsayin waɗannan mutane gobe kiyama, hina tutawajjahu alaihimul hujjatu, yayin da za a fuskantar da hujja a kansu, a fito da hujjar cewa su ne suka aikata, babu mai iya kare su. Domin a duniya an yi amfani da iya zance da zalaƙa da ƙarya da kuma wasu abubuwa ko toshiyar baki da makamantansu, an ba su gaskiya alhali ba su ne da gaskiya ba, sun fita a duniya ƙalau, ba a tona musu asiri ba, ba a ɗaure su ba, ba a cutar da su ba, suna murna wala Allah ma ka ji suna cewa sun ci nasara a wannan shari'a. To gobe kiyama za a sake tsayawa gaban Ubangiji, a gaban alƙali wanda yake ya san abin da ke zuciyar kowa, babu abin da za a iya ɓoye masa, shine Allah ta'ala. To wane ne a wannan amfani waccan kariyar ta duniya za ta yi musu, shine tambayar farko. Kuma wa za a jawo ya tsaya a gaban Ubangiji ya ce ya Allah, shi ya bugi ƙirji ya ce ya tabbata waɗannan mutane da aka wanke su a duniya suna nan har yau su ne wankakku, ya gaya wa Allah hujjoji, alhali kuwa Allah subhanahu wataala shi zai zo da hujjojin ya zube a gabansu, cewa kai ne kai kaza, kai ne ka ce kaza, kai ne ma ka ba da shawara akai kaza, kuma duk wane da wane duk suka goyi baya. Allah zai fito da wannan, shine hina tatawajjahu alaihim alhujjatu wa tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu, kuma sai baki da ya saba ƙarya sai a dode shi, sai a umarci gabubba su ba da shaida, sai harshe ya faɗa da kansa cewa shi yayi kaza, shi yayi kaza, a inda aka yi da baki, ana fahimta, sannan hannu ya ba da shaida, shi ya taba, shi ya karba, shi ya sa aljihu, shi ya kai banki, ƙafafuwa su ba da shaida, su suka taka aka je wuri kaza aka aikata kaza da su. A ranar ba iya mutum ne zai ba da ko za a bashi dama ya kare kansa ba, a'a daga jikin gabarsa, ka san kuma kowa yana san gabar jikinsa, ko akwai wanda zai so yanzu a yanke masa hannu ko a yanke masa kafa, yana san kafar, to wannan soyayyar da take tsakaninku a ranar za ta yi adalci a kanka, duk yadda kake son kafarka da hannunka da harshenka sai su ba da shaida, su ma bayi ne na Allah, so suke su tsira a gurin Ubangiji. Allah ta'ala ya kyauta. Bima kanu ya'malun shine iktibasi ya kawo aya ta suratul Nur, ko yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq, a ranar da Allah zai cika musu sakamakonsu, shine din a nan, yawwa zai cika musu sakamakonsu wanda yake shine na gaskiya, wa ya'lamuna kuma su sani, a ranar in ba su da yaqini a duniya to a lahira za su samu yaqini, shine wannan wa ya'lamun anna Allaha huwal haqqul mubin, cewa Allah shine gaskiya kuma mabayyaniya wanda ba ta ɓuya. Allah shine gaskiya, haƙiƙanin gaskiya, shine ya san gaskiya, shi zai bayyana gaskiya, kuma shi yana aiki ne da gaskiya, ba a ƙarya a gabansa a wuce. Wannan aya duk da tana magana akan wanda zai ba wani kariya a duniya daga laifi da ya aikata, tana kuma ƙarfafa zancen ranar kiyama, babu wanda zai zo ya kare wani ya ce nasa ne magoyin bayansa ne, zai ɗauke shi ya shigar da shi aljanna, zai hana a yi masa azaba. Domin Allah tambayar da ya yi ba iya a kan wannan ba ne, wane ne zai iya mujadala da Allah gobe kiyama ya bai wani kariya? Istifhami ne na me? Na inkari. Ai, la ahada yastati'u an yaquma difa'an an ahadin yawmal qiyamah, wani mutum yazo ana tambayar wani kai ne kai laifi kaza, sai wani yazo ya ce ya Allah ni na shaida bai yi ba ba a bukata shaidun suna nan da yawa ku bar shi a jikin sa za a samu abin da zai masa shaida in yayi za a shaida in bai yi ba za a shaida Allah kyauta wallahi jama'a mu ji tsoron tsayuwa gaban Ubangiji duk abin da kake tsoro na tonan asiri gara tonan asirin duniya da ai maka tonan asirin lahira Allah maduke ce faman yujadil anhum man ya'lamu sirra wane ne zai iya jayayya da wanda ya san sirri a madadin waɗancan wane ne wanda ya san sirri Allah shine ya'lamu sirra wa akhfa ya san sirri ya san kuma abin da yafi sirri boyewa ba fa yana zancen ya san bayyane da boye ba a'a abin da aka boye wa akhfa minhu kullu zalika ya'lamuhu Allah abin da ka boye da abin da yafi wannan abun boyewa akwai wani abin da yafi abin da ka boye a zuciyarka baka taba ga kowa a duniya ba babu wanda ka taba baiwa labari ka boye shi a zuciyarka to in akwai wani wuri da ake boye sirri wanda yafi sirrin da kai ka boye boyuwa to Allah ya san da shi to ya za a yi ayi jayayya da Allah a kare wani mai laifi bayan ku Allah yafi sanin yafi kowa sanin abin da aka boye wa man aqama alaihim min ash-shuhudi ma la yumkinu ma'ahu al-inkar wanda kuma ya tsayar musu da shaidu shaidin da ba zai yiwu ayi inkari ba a ci karo da waɗannan shaidu shaidun sun fi ƙarfin a ce wani ya zo ya ce a'a ban yi ba bayan kuwa an gabatar masa da waɗannan shaidun bai isa ba irin abin da za a kawo gabanka ya kai bawan Allah gobe kiyama da za su nuna irin aikin da kai ba ka da bakin da za ka ce ba haka ba ne saboda ƙarfin hujjojin yanzu a duniya menene ya kai ƙarfin a nuna maka bidiyon ka kai a duniyan nan ai babu wani abu ko kuma ba ta photoshop ba ce ba ta dabarar ɗan adam ba ce ta ƙarya inda yanzu kun san ana iya bidiyon ƙarya na ɗora kan mutum akan wani gangar jikin kuma a motsa shi ya motsu to an yi zane da hannu ma an sa shi ya yi motsi kuna ta kallon cartoon ko to ina ga wanda ba wannan ba to ana yin na ƙarya ranar da za a yi na gaban Ubangiji babu ƙarya yadda kai ɗin nan haka za a nuna maka wala Allah a ranar ka ce a kar ma a nuna na yadda na yi ya fi maka rufin asiri Allah kyauta wa fi hadhihi al-aya malam yake cewa a wannan aya al-irshadu ila al-muqabalati ana shiryar da mu mu riƙa aune da aunawa shine muqabalar da yake nufi comparison yawa mu gwada wannan mu gwada wannan tsakanin mai da mai bainama yutawahhamu tsakanin abin da ake zaton akwai shi min masalihid dunya na maslahar ad-duniya almutarattibati ala tarki awamirillah waɗanda ake iya samun su sakamakon barin umarnin barin aiki da umarnin Allah in Allah ya ce kayi kaza sallah ko azumi ko zakka ko kyautata ma iyaye ko duk wani abu dai ko hajji sai ka ki kana tsammanin kin yin nan naka akwai wata maslaha da zaka samu ta jin daɗi kana ganin ka huta kana ganin baka wahal da kanka ba au fi'li ma manahihi ko kuma aikata abin da Allah ya hana kana ganin akwai wata maslaha Allah ya ce kar ai sata kai Allah ya ce kar ai zina kai Allah ya ce kar ai kaza da kaza da kaza duk kaje ka aikata kana tsammanin akwai wata maslaha akwai wani amfani a cikin abin da kai din nan na sabawa Allah to ka kwatanta wannan kai comparing wa bainama yafutu da kuma abin da ya kubce maka min sawabil akhirati na ladan lahira da ba kai wancan abin ba da ka aikata abin da aka umarce ka da baka aikata abin da aka hana ka ba ka kwatanta inda ka aikata abin da aka ce ka aikata na sallah da azumi da kyautatawa da gaskiya da riƙon amana ko da kai me zaka samu lada zaka samu abun Allah to da zaka iya imagine ka suranta kuma kai quantifying ladan da za a baka misali a ce za a baka ladan Allah fa ɗaya yafi duniya duka to a ce za a baka lada da darajoji wajen guda 1000 saboda ka an ce kai azumi kai an ce kai ikhlasi kai an ce kai sallah kai an ce kai gaskiya a office a kasuwa kai adalci a shugabanci duk an ce kai kuma kai wancan ladan yana nan an aje maka to amma da baka yi ba inda zaka iya suranta irin ladan da za a baka ka kwatanta da abin da ka samu na dadi na duniya da baka aikata abin da aka umarce ka ba kun fahimci zancan yawa wannan abun wani abu ne da kamar da malam ya ambata zamu zo mu karanta a ciki wani abu ne wanda in ba masu hankali ba ba wanda Allah ya hore wa damar yin wannan irin kwatancan ko ba haka bane yawa ba kowa Allah ya hore masa in ya zo aikata laifi ya tsaya ya tunani ya ce wai in Allah ya rufa mun a duniya bai tona mun ba ran kiyama za a fito da wannan abu ya zan ji kunya a gaban Ubangiji in Allah bai ga damar ya yafe mun wannan zunubin ba ina zan sa kaina duk lokacin da ka zo baka aikata laifi ka tsaya seconds kaɗan kwakwalwarka za ta iya tuno duk waɗannan abubuwa kun sai da kwakwalwa take aiki saurinta a sakon ɗaya din zaka tuno in ne kaza da in ne kaza ya zan iya kwatanta tsakanin wannan abin da nake gani alheri ne na duniya ko kuɗi da za a bani ko jin daɗi na saɓon Allah da zan yi na 'yan mintuna da kuma wancan lada da aka aje min da na ƙi yin saɓon nan ko da na aikata aikin alheri ne to da hankali da an yi wannan irin kwatancen kuma da laifi da yawa da ba a yi shi ba to amma mai tsayawa bil mirsadi shi ma yana nan iblis da zurriyarsa yana nan shi ma yana ziga ka kai da Allah ka manta ai ba kai ne faro ba kuma in kai ai da ma kana so kai ne dai ka dan dana sai ka tuba daga baya Allah din ai mai rahama ne kana in ka tashi sako ka ji irin wannan zancen to ya makoce ka shi ya leko yana sa maka waswasi yana so ka zo kai nadama gobe kiyama to shine abin da ke faɗa annan malam yace ka zauna ka auna au yahsulu min uqubatiha ko kuma ka auna ka tuno abin da zai same ka na uqubar kin aikata umarni da kuma uqubar aikata abin da aka hana ka sai ka auna ka tuno abubuwan da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa wanda ya kaza na alheri ga irin ladan da za a bashi wanda ya kaza mummuna ga irin uqubar da za a yi masa ka tuno uqubar ka ga jikinka zai iya jure wannan uqubar ku tuna hadisin Samura ibn Jundub a mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya nuna masa irin azabar da ake yi a wutar jahannama bayan an nuna masa aljanna aka nuna masa kuma wuta nau'o'i daban-daban ya gani na azaba wasu an sanya su upside down wasu an ɗaure su da farjinsu wasu wuta tana lasassu ƙwaƙwalwa tana tafasa jiki yana ƙonewa daga baya ake fassarawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaga ane masa kaza din nan har da wanda ake sa zarto ake keta bakinsa daga nan matsin bakin har zuwa kunne a keta sai ya dawo yadda yake fa sai kuma a sake ketawa haka za a ce masa azaba aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan laifin masu yin giba ne da zunde da annamimanci da aka siffanta masa mazinata yadda za a nuno su to inda mutum lokacin da zai aikata irin waɗannan ayyuka zai tuno ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin abin da za a yi masa fa in ya ci gaba da wannan aiki bai tuba ba da mai hankali ya fasa aikata abin da ya taho zai aikata marar kyau. To abinda malaki mana kenan anan na wa'azi yace fa yaqulu man amaratuhu nafsuhu bi tarki amrillah, sai mutumin da ransa ya bashi umarnin ya bar umarnin Allah, sai gaki yake wannan rai tarakti amrahu kaslan wa tafriqan, kin bar umarnin Allah, kin ki aikata umarnin Allah dan kasala dan sakaci. Faman naf'u alladhin tafa'ti bihi, wannan amfani kika samu, kace wa ranka da Allah yace kai sallah, da Allah yace kai azumi, sai ka ki me ka amfana a lokacin da baka yi sallan nan ba, ka ji ladani ya kira sallah, a taho masallaci ka ci gaba da zaman ka, ka hau ba abun hawanka, ka ci gaba da zunubinka, ka ci gaba da kallakallanka, abubuwa da yawa kana cikin yi, wannan amfani ka samu sakamakon kin yin abin da Allah yace kai. To haka zaka ga yawa ranka ya ce rai gashi kin aikata abin da kike so, kin ki aikata abin da Allah yace ki, wannan amfani kika samu. Kai da kanka zaka tambayi kanka, wa madha fataki min thawabil akhirah, menene abin da zai kufce miki, ma'ana wanne irin abu kika yi hasara na ladan lahira, wa madha tarattaba ala hadha tarki min ash-shaqa'i, da kuma abin da zai hauhawi wannan rai ya same ta na shaqa'i da tabewa, wal hirman da hani da rashin rabo, wal khayba wal khusran, da tabewa da kuma hasara da rashin rabo duka. Wa kadhalika, haka nan abun yake, idza da'atku nafsuhu, ma'ana canzancan aikin alheri in mutum ya bari haka ran zai nadama. Haka nan kuma idza da'atku nafsuhu ila ma tashtahihi min ash-shahawat, zuwa aikata abinda ran yake so na sha'awa, al-muharrama ta haramu, zina ne, luwaɗi ne, sata ne, menene, duk wanda ransa ya ja shi ya aikata wannan, qala laha, haka zai ce wa ran, habki, to ki kaddara, fa'alti mashtahaiti, kin aikata abin da kike so ya ce wannan rai, fa inna ladzatahu tanqadi, jin dadin na abin da kike so ki samu na jin dadi ya kare. Kuma wani abin mamaki, ki jin dadin ma da ake a wajen saban Allah baya dawwama. Ka taba kwatantawa ka gani? Jin dadi da ake a saban Allah ba wai baya dawwama kawai nake so in ce ba, ba shi da mudda mai tsawo, lokacinsa dan kankani ne. Duk abin da kake na saban Allah ka tuno shi yanzu ka gani, minti nawa kai kana aikatawa, in dadi kake ji a lokacin aikatawa, to dadin ba mai dadewa ba ne. Ka kwatanta da dadin aljanna, da dadin abin da zaka ci aljanna, da dadin irin wannan abin da ka aikata a duniya wanda ba shi da kyau, akwai irinsa mai dadi wanda ya fi shi dadi a lahira. Ka kasa haƙuri ka gaggauta wannan na duniya mai dan dadi dan kadan, mintuna kadan, kuma kai hasarar wancan wanda zaka dawoma a cikinsa mai dadi, lalle ba kai hankali ba, ko ba haka bane? Shine yace min ash-shahawati al-muharrama, qala laha habki fa'anti mashtahaiti fa inna ladzatahu tanqadi wa yu'qibuha min al-humumi wal-ghumumi wal-hasarat wa fawati ath-thawabi wa husuli al-iqabi ma ba'dahu yakfi al-aqila fi al-ihjami anha. Abinda zai biyo bayan wannan aiki marar kyau shine humumi, damuwa, wal-ghumumi, da bacin rai, wal hasarati, da nadama, wa fawati thawabi, da kufcewar lada, wa husulul iqabi, da aukuwar uquba. Abubuwa nawa aka ambata ne, duk wanda ya saba wa Allah fa sai ya samu wannan. In ka taba danawa wani abu na saban Allah, ka tuno a cikin lokacin da kake aikatawa, kana gamawa zaka fara nadama, ko ba haka bane? Kana gama abin sai kace kai ina ma ban yi wannan abu, ka shiga me humum, zai ce damuwa da baƙin ciki, sannan kuma ka yi ta nadama, wayyo ni Allah. Wani za ka je ya aiko tambaya, yana fatawa cewa ni ne ne kaza ne kaza ne kaza, amma wallahi ana gaba ne ta hawaye ne ta kuka ne ta roƙi Allah ya yafe mu. Wannan abin dole sai ka same shi inda imani kenan. To dan Allah ina wanda baya jin komai in ya aikata saban Allah. Gani yake ma shi dama ce ya samu, bari ya more. Ina ma kuma wanda bai yadda da haɗuwa da Allah ba, mai cewa daga duniya sai Kaduna. Allah kyauta. To sai ya ji waɗannan abubuwa, da damuwa, da baƙin ciki, da nadama, da kubcewar lada. Ladan da zai samu da ya fasa wannan aikin. Duba, a Musulunci ne muka samu wannan abu. In mutum ya yi niyyar zai aikata laifi, sai ya fasa. Bai yi laifin ba, amma ya yi niyya zai yi, sai ya fasa. Lada za a je masa. To wannan ladan ka yi hasararsa in ka kasa jurewa kuma ka ci gaba ka aikata. Ka yi hasararsa. Wa husulul iqabi, kuma sannan ga uquba da za a yi maka. Azaba, mummuna. Da mutum yana da zai amfani da irin wannan damar har yanzu. Ai mutum ya taɓa ƙonewa. Ba cewa za a yi ka je ka gwada ƙona kanka ba. Amma kowa ya taɓa ɗanɗana wani abu na azabar da zafin wuta. Ka tuno irin wahalar da ka sha lokacin da ka ƙone. Ilima ya kai ga surar ka ta canza. Fatar jiki ta lalace. Ka koma mai muni bayan da kana da siffa mai kyau. To ka tuna wannan wutar. Yar hinken nan ce in ka kwatanta ta da wutar jahannama. Kuma wannan wutar da ka fada ciki, an zo an ciro ka, an lullube ka da abubuwa, an je an mulke maka magani, an sa maka kaza, an kwantar da kai a asibiti. Amma gata ta jahannama, bayan ƙarfinta ba irin wannan ba ce, ba mai zuwa ya kawo ma gudunmuwa. Ba fito da kai za a yi ba, haka za a bar ka, jikin ya ƙone ya ƙaiƙashi, sai ya koma gawayi, sai kuma a sake dawo da fatar a gyara ta, sai kuma a sake wata sabuwar azaba. Haka Allah ce, za a baddala fatar, a juya fatar, a sake sabuwa, kuma a ci gaba da azaba, yaushe har zuwa wata ɗaya, wata biyu, shekara, shekara nawa, dubu ɗaya, ka tuno shekara dubu ɗaya kana cikin wuta. Akwai mai iya tuna wannan abun a ƙwaƙwalwarsa, ya ce shekara dubu yana wuta. Kwana ɗaya ma ba za ka iya jure ba. To amma haka za a yi kewa mutum azaba. Inda mutum yana auna irin wannan aune-aunen, ya gwada nan ya gwada nan, wallahi ya daina saɓon Allah. Haka ne ko ba haka ba? To ya kamata mu riƙa auna ba. Mu tuna. Na'am? Ba iya dubu ɗaya ba ne. Babu yankewa, inda kafirci ne mutum ya shiga har abadan abada babu fita. In zunubi ne kuwa. To zuwa wani lokaci, sannan Allah ya fito da shi daga imani, saboda imaninsa. Amma kowani ɗaya mutum ya yi a wutar jahannama, abin ya fi ƙarfin ka iya ba da labari. Duk abin da muke ji labari ne. Haka kuma yadda daɗin yake na aljanna. Duk abin da kake jin daɗinsa a duniya, to na aljanna ya fi ninkin wannan. In mutum harkar sha'awa ce, zina da meye da meye, duk abin da yake ji mun ce nawa yake gamawa, mun ce kaɗan. Kuma abin da yake ji na daɗin, in ya tuno abin da zai samu a gun matan aljanna, nesa, nesa ba kusa ba, na daɗin, na duk abin da kake tsammani, ya fi wannan abu. Kuma sannan wannan ga uquba, ga fushin Allah, ga nesa daga Allah, ga washa. Kun san washa? Ka ji ba ka da rabo a samun yardar Allah. Ka ji Allah baya son ka. Ka ji Allah yana fushi da kai. Kana sallar kana jin kamar ba zai karɓa ba. A hankali sai ka ce kai ni ina jin ma baya so na fasa. Shikenan sai ka ga ka bar addini. Wannan shine me? Washa. To duk irin wannan saban Allah yana jawo mutum ya samu irin waɗannan abubuwa a kansa. Allah ya tsare mu, Allah kuma ya gafarta mana. To irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ma ba'uhu abinda yake sashen sa kawai yakfil aqila in ka tuno wani bangare kawai na irin wannan sakamakon tunanin da kana yin sa to ya ishe ka fil ihjami an ha wajen ka dawo baya ka fasa wannan aikin kar ka aikata shi shine al ihjam yawa ihjami shine ka dawo baya al iqdam shine ka tunkari abu ka aikata ihjami kuma ka dawo ka fasa to ina ma a ce dukkan mu haka muke lokacin da ka taso za ka aikata wani abu da Allah baya so ka tuna ukubar Allah ka tuna fushin Allah ka tuna kunyar da zaka ji a ce ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washe gari gobe kiyama ba ma gaban Allah ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hana ka kaza kuma ka zo gaban sa ka tsaya kana cikin masu aikata kaza din nan mara kyau kowanne ya ishe ka kunya irin tausayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana na shiryarwa da karantarwa ka zo ka tsaya kana cikin mabiyansa la Allah kana tuciya ma kana cikin masoyansa amma ka loda wa kanka ayyukan da shi ya ganka kana cikin waɗannan abun zaka ji kunya to ballantana kunyar da zaka ji a gaban wanda ya halice ka subhanahu wata'ala yace wa hadha min a'zami ma yanfa'ul 'abda tadabburuhu wannan yana cikin mafi girman abinda tuntuntuni a kansa zai amfani bawa a ce kai tadabburi na waɗannan abubuwan ka juya su ka je ka dawo ka auna su ka je ka auna ya ishe ka wa'azi zaka shi yasa dan Allah ka daure ya dan uwa musulmi ka rike wa kanka wa'azi babu mutumin da zai maka wa'azi irin yadda zaka yi wa kanka domin kai kafi kowa sanin kanka kafi kowa sanin irin laifukan da kake aikatawa kafi kowa sanin abinda in ka buya kake yi to kai din ka fare wa kanka fada kai tunanin waɗannan abubuwa hasaran lada in kai zunubi ukuba da za ta biyo in kai zunubi bakin ciki da damuwa nadama ta har abada wahsha da za ta same ka tsakaninka da ubangiji amma an ka samu mutum mai da'a ga Allah yana tsoron Allah baya aikata abin da Allah baya so kuma sannan yana kusantar ubangiji da ayyukan da'a ka rika ganin yadda fuskarsa take haske yana jin shi yana da wuri yana kikkiawan zato a wurin ubangiji yana ganin Allah madaukaki zai yafe masa kuma zai karbi ayyukansa shi dan gata ne a gun Allah yana da kwanciyar hankali wajen alakarsa da Allah to ka kwatanta ka ji ko a duniyar wanne ne yafi maka dadi ko a duniya ka kwatanta yanzu da mai komawa zuwa ga Allah yana mu'amala da Allah yana kyautata alakarsa da Allah da shi da wanda yana jin cewa ko addu'a yayin Allah ba zai karba ba waye fi jin dadin rayuwar duniya ba a rayuwar duniya ba zancen lahira ba zaka ga wannan mai bautar Allah din mai jin kwanciyar hankali wallahi yafi kowa kwanciyar hankali yafi kowa nutsuwa ko bukatu ne suka yi ma yawa da talauci da damuwa iri iri in kana alaka da Allah kana zuwa kana juye wannan bukatun a gaban ubangiji ya Allah na nema na rasa ba inda zan sa kai na in ba gunka ba ba inda zani ya Allah gani nazo ina roƙonka ka yafe min kuma ka biya min bukatun nan ka fidda ni daga damuwan nan kana fadin wannan fa ko ba a biya ma ba za ka ji kwanciyar hankali ai kun sani kullum muna wannan zancen masu ilimin psychology suna fadi wanda duk yake tara damuwa a kwakwalwarsa depression zai kama shi musamman in baya addu'a ba shi da wani wuri da zai je ya kai bukatunsa a yi masa magani yanzu in hira kuke da wani damuwa ta ishe ka kawai sai ka bude zuciyarka ka faɗa masa kace ni ko ina cikin kaza ina cikin kaza ina cikin kaza wace shawara za ka bani kana gama gaya masa ko ya baka shawara ko bai baka ba za ka ɗin ji wani sanyi a zuciya ko ba haka muke ba to ballantana a ce wanda za ka je gunsa ka juye bukatun nan shine mahallicinka shine ar-rahmanu shine ar-rahim yaghfiru dhunuba jami'an kai a boyen kai a bayyanan ka tattaro man ka dawo gunsa ka ce ya Allah na daina ba zan saki ba za kai mamakin abin da zai ci ba mugu bane mai rahama ne kuma ya fi ka tausayin kanka duk inda kake jin tausayin kanka to Allah ya fi ka tausayin kanka Don haka duk abin da zai cuce ka ya kade shi, kai baka san ma irin kariyar da yake ba. A duniya kawai da zamu kwatanta irin kariyar da Allah yake ba. Kariya daga iska wannan da take kadowa, abubuwan da ya sanya mana a cikin jikinmu da yake ba da kariya daga cututtukan da bamu ma san da su ba. Duk me muka bashi ya muka ya mana wannan kyauta, rahamarsa ce. Don haka ka rika tuno waɗannan abubuwa a matsayinka na musulmi, za su taimaka maka ka ji tsoron Allah, ka gyara halayenka. Yace wa huwa khassatul aqli al haqiqi, wannan dabi'a ce ke bantacciya ta hankali na haƙiƙa. Duk wanda Allah ya hore masa hankali, gangariyar hankali, to haka yake, zai auna saban Allah kafin ya yi shi, kuma zai tuno zai fasa. Bi khilafi man yadda'i al aqla wa laysa kadhalik, sabanin wanda yake da'awar shi mai hankali, is very intelligent, ya fi sanin hanyoyin da zai rayuwar duniya da daɗi. Hedonism, ya more jin daɗinsa, ya cika buƙatunsa, duk abin da yake so ya samu, kuɗi kuɗi, gida gida, mata mata, ya mota mota, shikenan. Duk inda zai maximizing jin daɗi zai ƙoƙari ya samu. To kuma iya abin da ya sani kenan, bai san alaƙa da Allah ba, bai yadda ma zai haɗu da Allah ba, yana da our intelligence amma kuma ba shi da hankalin neman makomarsa. Shi yasa zaka tausaya wa mutumin da yace kyamar addini saboda jahilcinsa, yana kyamar lamarin addini, baya son ya yi shi, baya son ya nemi iliminsa, yana ganin masu addini a matsayin wawaye marasa basira. Shi ko intelligence ɗinsa ya kai shi ya fahimci duniya, he can work out abubuwa yadda yake so a basirarsa. Amma ya manta akwai wani abu da ake yi kuma shi shaida ne ana yi, shi ne mutuwa, kuma za ta zo kansa. In ta zo kansa, ko da bai yadda ba, zai tashi a gaban Ubangiji wata rana, kuma za a yi masa hisabi akan wannan ayyuka. Ko wannan ya isa ya zama masa wa'azi, ya canza wannan yadda yake kallon wannan duniya. Addini ba abin watsarwa ba ne, addini abin kulawa ne, kuma a cikinsa makoma mai kyau take. Allah ya taimake mu mu fahimci wannan. Yace bi khilafi man yadda'i al-aqla wa laysa kadhalik, wanda yake da'awar yana da hankali alhali ba haka bane, fa innahu, domin ko shi bi jahlihi wa zulmihi yu'thiru al-ladhdhata al-hadirata war-rahata ar-rahinata walau tarattaba alaiha ma tarattab, wallahu al-musta'an. Malam ya zuba wa'azi a wannan wurin, yace fa innahu, shi wanda yake da'awar yana da hankali alhali ba shi da hankali, saboda jahilcinsa, saboda zalintar kansa da yayi. Innahu kana zaluman jahula, ko yu'thiru al-ladhdhata al-hadirata, ya fi fifita jin daɗin nan na yanzu-yanzu. Wannan jin daɗin da zai samu, ‘yan mintunan da zai yi lalatar da yake so yayi, ‘yan mintuna kaɗan ne, duk daɗin bai wuce minti 15. Don Allah ka duba, ko a cikin 24 hours ka auna minti 15 nawa ce? Don me za ka yi wasting 24 hours saboda daɗin minti 15? Wannan a duniya kenan. To ka auna kuma da lahira, daɗin da za ka ji a aljanna in an shiga ba a fita, daɗi gaba daɗi baya daɗi kullum, kuma ba ranar yankewa. Ai ba kai hankali ba in ka zaɓi wannan na minti 15, karabu da na rayuwarka har abadan abada, karabu da daɗi. Sai dai abin da ke sa la'alla wannan yakan faru shine dha'ful yaqin dangane da haɗuwa da Allah. Mafi yawan mutane suna da raunin yaƙini, wasu ma ba su ma yarda ba, gani suke ma zancen kiyaman nan kawai wata tatsuniya ce. Allah sarki, inda waɗanda suka tafi suna dawowa, da ka nemi wani naka da ya tafi, ka binciki labari a gunsa, me ake gani in an tafi, me ake haɗuwa da shi, kuma wanda ake haɗuwa da shi yaya haɗuwar take ƙarewa, da ka tambaya ka ji. Allah ya kyauta mana. To sai ce ya fifita wannan al-ladhdha al-hadira ta yanzu, warrahatar rahina da wannan jin dadin na yanzu yayin da yake tsatar kudin mutane ya gina rayuwa ya hada jin dadin duniya ƴaƴansa da matansa jin dadi ba inda ba za a haihu a Najeriya ba an fi karfin Najeriya ƴaƴansa karatu sai a waje kuma duk da kudin wasu ba kudin da yake na halal ba jin dadin nan na duniya wanda dukkaninsa bai wuce shekara 70 80 90 cikin jin dadin ba ka tambayi dan shekara 80 me ya rage na abin da yake jin dadin sa a cikin kayan dadin duniya dan danan sa yana nan yadda yake a lokacin da yana shekara 30 kunnan sa na jin wake wake lafiyarsa tana nan irin yadda yake shekara 30 gaɓuɓɓansa da yake tafiya da su a shekara 80 ɗin nan suna nan gagar yadda suke shekara 30 lokacin da yana shekara 30 abincin da yake jin daɗinsa in ma yana cikin masu lafiya a yanzu likita bai ce banda kaza ba banda kaza kullum a shimfaɗa masa guda 5 ko ba haka ba ne a shimfiɗa masa to yau fa ba kaza ranka ya a daure dai a rabu da kaza ɗin shi kuma yana so ya ƙara shekara 5 ma ko 10 nan gaba yanzu yana 80 sha'awarsa shi ne ko 90 ko 100 ya kai amma kuma a waccan rayuwar da zai shiga aljanna ba iyaka fa ba mutuwa daɗi ne baya yankewa amma ya fi fifita wannan jin daɗin na shekara 10 da 'yan abubuwan da ya samu a tsakani baya tunanin wancan Allah dai ya sa muna tunani akan irin waɗannan abubuwa lokacin da zamu aikata ko menene yace mutumin yana fifita wannan arraha hutu arrahina na yanzu shine arrahina shi ma ana nufin present na abin da ake ciki yanzu walau tarattaba alaiha ma tarattaba bai damu da abin da zai faru na ukuba na sakamako a bayan wannan abun ba ma'ana ko ma menene zai faru bai damu ba kawai ya fi fifita wannan jin dadin na yanzu Allah ya sa wannan wa'azi ya shiga kwakwalenmu thumma qala ta'ala sannan Allah madauki yace wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima ko na tsallake ne tam me ba karanta ba tam ka karanta ai ai ba rikici ba in bai karanta ba sai mu ba shi karanta yau thumma qala ta'ala sai kuma Allah madauki yace wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa thumma yastaghfirillah sannan ya nemi gafarar Allah me yasa ya zama thumma yastaghfirillah saboda majzumi ne ko da lafazin sharadi man wa man ya'mal kaga majzumi ne jaza'in ma ko kuma ma'atufin sa shi ma thumma yastaghfirillah jaza'in sakamakon shine yajidillah kaga shi ma majzumi ne yajidillah ghafurur rahim yawa wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan ya nemi gafarar Allah yajidillah ghafurur rahim ku zo ku ji wannan irin assurance duk irin yadda ka dade kana aikata laifi to ga wata bushara duk wanda ya aikata mummunan aiki ba a rufe kofa ba shi aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa thumma bayan wannan yastaghfirillah sannan sai ya zo ya nemi gafarar Allah ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka lillibe ya Allah ka rufe ya Allah ka kankare Allah ka sa wannan abu ba za a lissafa mun shi ba in yi haka yajidillah ghafurur rahim ismu sharti in ya zo da sakamakonsa da jawabinsa a siyaƙin maganar Allah to alƙawari ne wanda ya yi kaza za a yi masa kaza Allah kuma baya saɓa alƙawarinsa don haka ana gaya maka ya kai mai zunubi ya kai wanda yake tsammanin Allah baya sansa ya kai wanda yake tsammanin an toshe ƙofa ka dawo gun Allah ka nemi gafarar Allah ka tuba ka daina jin dadin da kake ganin jin dadi ne dan kadan dan lokaci kadan ka koma zuwa ga Allah ka tuba ka gani Allah madaukaki zaka same shi a matsayin sa na wanda ya siffantu da cewa shi ghafuran ne shi kuma rahiman ne shi menene ghafur mai yawan gafartawa yawa ba ghafir ba ghafir shine mai gafarta zunubi shi ma kuma galibi in yazo da wannan siga ta fa'il yana zuwa muqayyad da wani abu ghafir dhanbi ko yawa to amma in aka ce ghafur to siffa ce lazima cewa da'iman haka Allah yake ba za ka taba koma wurin sa ya kore ka ba baya korar kowa a fadar sa kun baka bukatar kamun kafar kowa sannan ka zo gunsa ka daga hannunka ka roke shi ya Allah na yadda kana nan akwai ka ya Allah na yadda kai kadai ake bautawa ya Allah nayi zunubai ban san iyakar su ba ya Allah ka gafarta mun kuma na daina shikenan sai kaga Allah ya gafarta maka ka ji dadi a zuciyarka Allah madauke ya taimake mu mu tuba kuma zaka same shi mai jin kai yace ai man tajarra'a 'ala al-ma'asi wanda ya tsaurin ido ya aikata saban Allah wa qatahama al-ithma ya hawhawi laifi ya aikata shi ba tare da lura ba duk abin da aka ce iqtahama shine ka kutsa kawai ba tare da consideration ba eh kawai ka kutsa ka je ka aikata kaza to wanda ya aikata laifi thumma istaghfara Allah sannan yazo ya nemi gafarar Allah istighfaran tamman cikakken neman gafara yastanzimu al-iqrar bil-dhanb wanda yatilas a samu tare da shi tabbatar da laifin da kansa mutum yayi confessing cewa ya Allah nayi wan nadam alaihi kuma sannan yayi nadama wal iqla'a in yana cikin laifin ya daina wannan yana karanto mana sharuɗin tuba ne yawa ma'ana kai tuba na gaske in kana cikin aikin ka daina yanzu sannan kai nadama da ɗan hawayenka ka tsoraci ubangiji ka ji cewa in yaji haushinka ya fushi da kai ba inda zaka sa kanka sannan kuma al'azmu ala Allah ya uda ka yanke a zuciyarka ka kudirce cewa har abada ba zaka sake wannan laifin ba to sai ce fa hada qad wa'adahu man la yukhlifu al-mi'ada bil maghfirati war rahmati to wannan wanda ya irin wannan tuban ya koma zuwa ga Allah to shi Allah wanda baya saba alƙawarin sa to yayi masa alƙawarin cewa zai bashi zai masa gafara kuma zai masa jin kai fayaghfiru lahu ma sadara minhu min adh-dhanbi zai gafarta masa abinda yazo daga gare shi abinda ya aikata na zunubi wayuzilu anhu ma tarattaba alayhi kuma abinda yake shine sakamakon wannan zunubin Allah zai kawar da shi minan naqsi na tawaya na matsayi agun Allah wal aibi da kuma aibi domin idan fa mutum ya ci gaba da zunubi bai tuba ba to akwai dattin zunubi da irin annakiyar da yake a cikin zuciyar mutum da dugun baki da ake sawa in yayi daya in ya kara a kara dugun baki in ya kara a kara dugun baki har sai zuciyar ta yi baki irin to idan mutum ya tuba kuma Allah ya karbi tuban ya gafarta masa to tasirin wannan abun na zunubi sai a wanke masa shi kuma matsayin sa agun Allah sai ya karu ya daukaka ku duba fa mai laifi ne jiya amma yau ya zama babba me yasa ake cewa a shari'a in mutum ya shekara 90 yana saban Allah yana kafirci bai musulunta ba wannan kuma musulmi ne shekara 90 kuma ya harhada da zunubai shi mai kafircin nan sai ya zo lokaci guda sai ya tuba ya karbi musulunci take a lokacin an wanke duk abin da yayi na bayan rayuwarsa kun ga a wannan lokacin in ka kwatanta matsayinsa da shi da wanda ya musulunta da dadewa kaga wanne ne yafi wanda aka wanke masa komai na rayuwarsa kun ga matsayin ya daga ko bai daga ba to shi ake nufi to haka kai ma in ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka bar zunubi sai darajarka ta karu a wurin Ubangiji yawa minan naqsi wal aibi wa yu'idu ilayhi ga kai bari ku ji wa yu'idu ilayhi ma taqaddama min al a'mali salihah wanda yayi a baya nan kirki sai duk a dawo masa da su a hada masa su a gafarta masa wa yuwaffiquhu fi ma yastaqbiluhu min umurihi kuma sannan Allah yayi masa gamdakatar ya ci gaba da zama mutumin kirki a cikin sauran abin da ya rige na kwanakin sa wala yaj'alu dhanbahu ha'ilan an tawfiqihi zunubin nan ba zai zama ya iyakance ya sa iyaka tsakanin sa da wannan tawfiqin ba sai Allah ya bashi tawfiqi li'annahu qad ghafarahu dominku Allah ya gafarta wannan zunuban wa idza ghafarahu shi ku Allah in ya gafarta wa mutum zunubin sa ghafara ma yatarattabu alaihi to duk sakamakon da ake samu in an yi wannan zunubin sai Allah bai kwashe shi sai azbar in da Allah ya yi fushi da kai saboda wannan zunubin to ran da ya yafe maka sai a cire fushi in da Allah ya sabbaba maka wani talauci da kunci a zuciya da rashin shiri da mutane saboda baka shiri da Allah to ran da ya gafarta maka sai mutane kaga suna kaunarka saboda ka gyara alakarka da Allah ran da iyaye suka yi fushi da kai sai ka tuba ka gafa Allah ya gafarta maka wannan fushin sai kaga iyayenka sun yarda da kai sai kaga kana zama da su lafiya duk abin da yake sakamako da yake biyowa effect the impact na zunubi sai kaga Allah ya kawar da wannan sakamakon saboda ya cire asalin shi ko asali in ya tafi reshen sa ma tafiya yake an fahimci abu insha Allah wa alam sannan mallan shi ka sani ya kai mai karanta wannan tafsiri anna amala su'i inda al-itlaqi shi nan zai mana magana ne akan ko lokacin yayi na bana ji minti biyar ba za mu iya gama wannan ba ai mu je mu ga inda za mu tsaya in so a dawo abinda malai yake so yayi anan shine ba an fadi Allah madauki ya ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu amalu su'i da zulmun nafsi hal hunaka farqun bainahuma akwai bambanci tsakanin zaluntar kai da aikata mummunan aiki shine malam zai mana magana yawa yayi mana fassara to ba iya tsayawa anan yayi mana fassara irin wanda malamai suke cewa idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a kuma wannan yana daga cikin hanyoyi da malaman sunna musamman suke amfani da su wajen tawfiki tsakanin abubuwa da suka zo a nassi daya ko a cikin dai maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani zai ga kamar da wahala a hada su ko a ce ah wannan ai ya shiga wannan yanzu misali in na tambaye ku wa man ya'mal su'an wanda dai ya aikata mummunan aiki me kake hararowa ya aikin sabo ko in aka ce aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa in an tambaye ka menene zaluncin kai shi ma shine dai aikata mummunan aiki to ya za ya sai ka ce ya Allah ya hado abubuwa guda biyu wanda ma'anar su daya to wannan shine abin da malam zai mana zai warware mana ya zamu gane in an ce kaza lokacin itlaqi aka ce wa man ya'mal su'an aka saki haka to dayan ya shigo ciki haka wancan in aka fadi zaluntar kai shi ma amalu su'i ya shiga ciki in ko aka hada su wuri guda to shine za a fadi bambancin su to insha Allah shi zamu ji in Allah ya kai mu gobe Allah muke roko ya raba mu daga ya raba mu da aikata mummunan aiki ko zaluntar kaunan mu Allah ya gafarta mana zanuban mu Allah ya dora mu akan tafarki madaidaici Allah kuma ya lillibe mana ayyukan mu da muka yi a boye wanda shi kadai ya sani Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah sanya mu zama mutanen kirki duk abinda ba shi da kyau Allah ka sa mu ne a gaba wajen nisantar sa abinda yake kuma mai kyau ne Allah sanya mu a gaba wajen aikata shi wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk